fama ta wallahi mai ta ani abinda yasa yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne Uzairu ya bada mamaki Uzairu ubangiji ya taba kashe shi ma'ana ya raba shi da ransa da wato wata rana buktu nasar da ya kai farmaki garin Kudus gaba ɗaya ya kashe mutanen garin in banda kadan kadan din ma shi wata mata guda ita kadai rage wanda ba kashe ba amma garin Kudus kan buktu nasar ya kashe duk mutanen garin babu wani gida na bulo ko ma na ƙasa ko na yayi da buktu nasar bai rushe shi ko ya bunka masa wuta ba kai ɗakin da yafi kowane ɗaki daraja shine masallacin Kudus buktu nasar sai da ya rusa shi ba ma wannan ba ko takarda gani babu wani allo mai rubutu ko takarda da bai kona ba to an yi sa a lokacin Uzairu baya nan yayi tafiya Uzairu ainihin sa mutumin Kudus ne to lokacin da buktu nasar zai kawo farmakin nan Uzairu baya nan saboda Uzairu da ya dawo sai tarar da gaba ɗaya buktu nasar an kashe kowa sannan an rusa masallacin Kudus kuma attaura babu ita an kokkona ta mahaddasanta an karkashe su to shine sai yace yanzu mutanen nan sun mutu kuma Allah zai tada su yanzu ya Allah zai tada du jama'an nan bayan sun mutu to shine fa mata wallahi mai ta ani Allah ya kashe shi ya karbi ransa kaman bacci Allah ya sa masa amma ya dauki ran ya zada ran shekara 100 yayi baya rayi bayan shekara 100 dan Allah ya nuna masa shi mai iko ne idan ya rasar da rayukan masu rai suka mutu to wani lokacin ya ga dama ya tada su zai tada su sun ma ba a samu sai ubangiji ya tada shi bayan shekara 100 to shine da aka tada shi fa yayi ta gani abubuwan mamaki ya duba ya ga jakin da yake kai jakin yayi kashin mahar ya zama fari sal ya diddige ya zama ba nama ko guda a jikin jakin kuma to Uzairu ya dace a lokacin nan da buktu nasar ya kawo farmaki Kudus an ce Uzairu yana da diyarsa wacce take kankanwa to wannan diya ita ba kashe ta ba saboda ita Uzairu da ya tashi sai ya ganta da ya ganta sai ya same ta ta tsufa futuk shekaran ta 100 da wani abu ko 103 ko da 4 sai yake ce mata baiwar Allah a garin nan kike tace eh kai din daga ina kake yace ni ne Uzairu yace kai ne wa tace kai ne wa yace ni ne Uzairu yace bawan Allah ka zaman da kake faɗa Uzairu fa mahaifina ne ni yanzu shekara na 103 ko da 4 tun ina karkan kanuwa shekara 4 Uzairu ya bar garin nan aka kawo farmaki aka kashe mutanen garin nan yau harin da aka kawo wa Kudus da buktu nasar ya kawo musu ya kashe mutanen garin nan wanda mu kadai muka tsira ana lizafin shekara 100 da kawo wannan farmaki to lokacin ba Uzairu ni essa ce dan haka ya haife ni yana da shekaru a lokacin ma sannan ka zo ka ce kai ne Uzairu to wannan mamaki da abun ya faru to shine to lokacin nan mutanen da suke kauye na gefen Kudus da Uzairu ya zo yana cewa shine Uzairu shine Uzairu to dama shi sananne ne a Kudus din sai suke cewa a'a to ai mu Uzairun da muka sani wani wata shine mai ilimi ya ma haddace attaura dan haka in kai ne Uzairu dawo mana da attauran da buktu nasar ya kona da allunan da ya rurrusa to shine a wajensa aka sake samun attaura shi Uzairu to da ya dawo da attauran nan da suka tabbatar shine Uzairu to sai Yahudu suka ce kai Uzairun nan dan Allah ne yanda annabi Isa Allah ya ga daman Maryamu ta haife shi babu uba ya halicce shi da kun fa yakunu to wannan mamaki ya samu nasara suka ce kai tunda bai da uba to dan Allah ne a'udhu billahi Allah bai da to haka su kuma Yahudu abin da ya ba su mamaki suka ce Uzairu dan Allah ne saboda Uzairu ya mutu shekara 100 aka dawo da shi duk abin da yake tabbatar da shi din shine Uzairu ya nuna musu suka tabbatar shine sai suka ce to ba mutum bane dan Allah ne mutum ne amma dan Allah ne wa qalat al yahud Uzairu ibnullah wa qalat al nasara al masih ibnullah Allah yake cewa zalika qawluhum bi afwahih wannan duk da baki suke faɗa kirkira suka yi suka faɗi kare amma ba haka bane kul fatu bi tawlati fatluwa in kuntum sadiqin wa man iftara ala allahi kadhiba daga yanzu duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah min ba'da zalika bayan wannan hujjoji fa ulaika masu kirkiran ƙarya su danganta wa Allah hum zalimuna sune az-zalimuna Allah yace wa annabi qul sadaqallahu kace Allah yayi gaskiya ya rasulullahi a cikin duk abin da ya baka labari ma'ana duk abin da Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na abubuwan da Yahudu suke kawo masa na ƙarerai Allah ya yi masa bayanin hakikanin abun ya fahimci ga gaskiyar su makaryata ne to abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah yayi gaskiya a cikin duk abin da ya faɗa kuma ubangiji ya kira yahudawa da suke danganta kansu zuwa ga addinin annabi ibrahim ba fa haka bane su fa babu abin da ya haɗa su da addinin annabi ibrahim addinin da suke kai addini ne na san da suke kai addini ne kawai na san zuciya na kage da ƙarya da suka kirkira amma gaskiyar lamari ba sa biye ba sa kan turbar addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim shine addinin annabi muhammadu fattabi'u millata ibrahim hanifan ku zo ku bi wannan addini na annabi ibrahim hanifan ma'ilan anil adiyani kulliha ila dinil islami wa ma kana min al mushrikina sannan kuma ku mushrikai mutanen makka matsafa masu bautan dodanni kuma haka kawai wani lokaci in kun sha yayi muku karo ku dinga cewa kuma ai tsafin da kuke yi kuna biyayya kuna bin addinin annabi ibrahim ne mushrikai ƙarya kuke yi ka san mutanen makka su ma bautan gumakan da suke wai sai suke wai ai su jikokin ibrahimu ne kuma su addinin da suke bi shi ne addinin ibrahimu allah ya ce kuma mushrikai ƙarya kuke yi ibrahimu ba mushriki ba ne ibrahimu ba ya tsafi yahudu da kuke cewa ku ne na Ibrahimu ƙarya kuke bai yin addinin da kuke na Yahudanci din nan domin inda kuna bin addininsa da kun bi addinin Annabi Muhammadu addinin musulunci Ibrahimu yayi irin musuluncin da Muhammadu Rasulullahi ya zo da shi wa ma kana min al-mushrikina Annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
إن أول بيت وجع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وأن آية أنشي مسبب سوكانتا wani lokaci ne su din dai yahudawan nan kai kwanan nan dai an dade ana ta gaya mana yahudu yahudu fitinannun mutane ne yanzu in kun lura yau kusan kwana uku ko hudu kullum sai mun ce yahudu 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 wato yahuda mafiya yawan su mutanen banza ne shi yasa alqur'ani Allah ya ta kawo labaran su da yawa su yahudu suna da taurin rai suna da kangara da faskara ga girman kai haka suke shi yasa za ku ji Allah ta'ala yake cewa yahudu ya san su tunda ba shi halicce su ba ita ai su ma sun san halin su haka Allah ya faɗa yace haka nake kullum ni da yahudawa su sun san in sun taɓa ni zan yi intiƙami zan rama haka Allah ya faɗa idan suka kashe mini manzona ko suka ƙaryata mini manzona ba zan ƙyale su ba in tsantsana musu kuɗa amma duk da haka ko su kashe manzan ko su ƙaryata manzan Allah yake kuma sun san ba zan ƙyale ba ni ko ni dan tsana musu ko dan wa hasibu allahu takuna fitnatun fa amu wa sammu summa taba allahu alaihim summa amu wa sammu kaseerun minhum haka suke idan suka yi laifin suka yi laifin aka dan tsana musu ko da sai kuma su tuba su yi ta tuba su yi ta tuba sun san Allah mai yafiya ne sai yafe musu ya gafarta musu sannan sai su sake komawa kuma fa haka suke su yahudu su sun san in sun yi laifi Allah ba zai kale ba to sun san cewa in yi dandana kuda sai ga tuba to zai rabu da su zai daga musu kafa ya kale su to idan sun tuba maimakon su tabbata bisa tuba zai sake kuma koma su ci gaba da aikata ta'asa yahudu wata rana ta jiya sokan wannan aya yahudu ne suke wato tutiya wa musulmai suke cewa wai masallacin kudus ya fi kaba daraja har suke cewa kiblatana huwa afdalu min al-ka'bati wa al-qiblatu siyasi kaba daraja wa aqdamu wa muhajiru al-anbiya'i wa qiblatuhum wa ardu al-mahshari yahudu suke gaya musulmai a zamanin manzon Allah wai masallacin kudus ya fi masallacin makka domin kuma suke cewa in dadewa ne ma kudus ita ce da daddiyar masallaci kuma ai baitul miqdisi nan ne inda annabawa suka yi ta hijira sayyidina ibrahim da aka ce yayi hijira daga iraki ya zo makka amma bai zauna ba ya dai ajiye ɗansa isma'ilu da matarsa hajar amma inda ya zauna can wajen kudu sai dai ya zauna sannan idan Allah zai tada mutane yayin musu hisabi taro na alkiyama a wajen za a yi a wajen kudus kudus na wajen falastin inda dai ake ta hayaniyar nan anan za a yi taron alkiyama kuma haka din ne annabi ya faɗi haka da yahudu suka faɗi haka suke cewa suke ga musulmai suna yi musu tutiya ai alqiblan mu yafi naku kuma inda alqiblan mu yake inda masallacin mu yake masallacin kudus ya riga naku na kaba sannan nan ne inda annaba suka yi tashira musamman ibrahimu nan ya koma ya zauna kabarin sa yana wajen da gaske kabarin sa na ibrahimu yanzu haka yana nan a wajen kudus kudus din nan wajen sashin filistin da kudus sannan kuma maganan alkiyama in aka tashi za a tara duk duniya a wannan wajen za a tara mutane ai hisabi to sai musulmai suka ce a'a kaba tashi kudus daraja da suka faɗi haka suka ce cewa farkon abinda Allah ya fara halitta ma'ana alqibla ko daki inda za a kalla ayi masa ibada kaba ne to shine da suka faɗi haka to a lokacin musulman faɗa suka yi kurum amma ba su da hujja to shine sai aka saukar da wannan aya ubangiji ya tabbatar da abinda musulman suka faɗa gaskiya ne Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ai farkon daki da aka sanya shi ayi bauta cikin sa aka sanya wa mutane a nan bayan kasa ubangiji ya ce lallazi bi bakkata lallai shine dakin kaba ana kiran kaba makka wato makka ana iya kiranta da kaba kamar yadda kaba sai a ce makka makka ta samu alfurma saboda kaban da yake cikin gari kaba ya ba wa makka gaba ɗaya alfurma saboda ta samu makwabtaka da shi ta yi nasara saboda sau da yawa zaka ji an ce makka ana nufin kaba ne ko a ce kaba ana nufin duka makka ne gaba daya lallazi bi bakkata ubangiji ya tabbatar da maganar da musulmai suka ga yahuda wannan farkon daki da Allah ya sanya a nan sararin duniya a nan bayan kasa wanda ya yadda a yi ibada a cikin sa ko a maida shi shine alqibla a kalli dakin a yi ikaba lallazi bi bakkata wallahi dakin kaba ne an kira makka da sunan bakka daga cikin sunayen kaba ana kiran kaba da suna bakka me yasa ake kiran dakin kaba da suna bakka an ce saboda dakin li'anna albayt kan tabukku a anaqal jababirati wato duk wani wanda ya kai ga isa ne jin kansa to bai shi ba kowa bane da ya shiga wannan daki na Allah domin idan a garin sa yana sa rawani da kambin sarauta da aska tara akwai aska tara ko kuwa aska bakwai ne da aska bakwai ya saka riga babbar riga shadda ya yi kaza sai a ce ba da shi zai je ya kewaye wannan daki ba sai ya tube idan ya tube sai a ce ya laga zani bayan ya laga zani sai a ce ya yafa kuma wani zani da shi zai je ya kewaye dakin da haka duk isan wani mai isa to da ya je wajen sai a tunkuɗe wannan isa da mai gadin gidanka da ka kai shi umra ko haji da kai alhaji da ka biya masa duk da harami za ku je ku yi aikin umra ba za a ce kai alhaji wane kai ne mai kuɗi kai ka biya dan haka kai ka je da manyan kaya ka je ka yi umra ka yi dawashi ka yi sa'ayi shi kuma direba ko mai gadi shi kuma ya je ya ɗaura wannan wato rida'i da izari da shi zai yi dawashi da sa'ayi ba a dukanku kayan da za ku sa ɗaya ne to haka ɗakin yake mai da kowa a wajen duk girman mutum sai ya rushe wannan girma ya zama shi ba kowa ba ne lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah ya ce farkon dakin da ya fara ajiyewa a bayan kasa a kalli dakin a je wajen ayi ibada shine dakin kaba lallazi bi bakkata mubarakan waje mai albarka wanda ya zama hudan mai shiryatarwa lil alamin ga mutane gaba daya malamai suka yi maganganu jama'a an ce al awwalu al fardu as sabiqu al mutaqaddimu على سواه الكعبة وضعه الله للعبادة وقبلة للصلاة ومكان الحج والطواف قال ما يسكي سوا نفركو وانده يكي شي كايني وانده يرغايا وانده كافون شي باوني اتكين تاكونا توشيني لكن كعبة الله ياسن ياشيني دومين اي عبادة كما وبنجيز يميدا شيشيني الكبلة دومين اي صلى سنن ورين الله يقدامن ya maida a wajen za a dinga gudanar da aikin haji a je a yi dawashi a yi sa'ayi duk dai a wannan gari na makka ne a dakin kaba kuma wuri ne wanda yake mai albarka domin nan ma Allah yake lallazi bi bakkata mubarakan ubangiji yace wallahi dakin kaba shine farkon daki anan bayan kasa wanda yake waje ne mai albarka hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace saboda albarkan makka annabi yace salatun fi masjidil harami salla a wannan masallaci na harami afdalu min alfi salatin fi ma siwahu hadisin abu huraira ne ya fi sallah dubu da akai indai ba a cikin sa kai ba ma'ana in kai sallah kai a wajen kaman kai sallah dubu ne a wata riwaya ake cewa dubu dari ne domin riwayar kashi biyu ne dubu an ce ana samu ne a Madina a masallacin manzon Allah a riwaya mafi inganci idan kai sallah daya ladar da zaka samu na sallan nan daya da kai a Najeriya to in kai a Madina to zai zamo kaman na Madina nan daya yana daidai da wanda kai a garin ku sau dubu idan kai kuma a Makka ne na Makkan nan yana daidai da wanda kai na Makka daya yana daidai da dubu kai a garin ku wannan shine riwaya da take inganci kuma Allah ta'ala ya ambaci dakin kawa ya ce mai albarka ne domin shine wurin da Allah ya sanya masa albarkar da bai sa a wani waje kaman sa ba kaman haka misali Allah ya ga daman ya maida wurin saboda albarkar wurin wajen ninkuwan sakamakon ayyuka in an aikata idan kai dai sai an ninka maka gashi an ce idan ka aikata sallah daya a Makka daidai yake da kaman kai dubu dari ne a garin ku kaga an ninka haka ayyukan alkhairai suke saboda albarkan wajen waje ne wanda yake dauki da albarka mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun sannan a wurin akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke nuni akan alfarman wannan gari wannan daki na kaba ayoyi bayyanannu Allah yake cewa maqamu ibrahim akwai maqamu ibrahim din nan wani dutse ne lokacin da Allah ya umarci ibrahimu ya gina dakin kaba to sai ya hau dutsen da ginin ya fara tsawo domin yanzu ko kai ne ko mutum ne yake maka gini idan ya kai kos daya biyu block in ya kai bakwai takwas to sai an nemi abun hawa to shi ma sai na ibrahimu da yake ginin to da ginin ya kai inda ya zama da sai ya hau wani abu kafin ya dora bulo to shi ne sai ya nemi wani dutse ya hau kai domin ya ci gaba da gina dakin kawa to da ya taka dutsen nan saboda iko irin na Allah sai kawai kafarsa ya nitse a cikin dutsen to shi ne makamu ibrahim yana nan har yanzu a wajen Allah ya ce wannan yana nuni ne akan alfurman dakin kaba. Dakin kaba tana da alfurma da yawa da darajoji da yawa. Allah ya ce waje ne mai albarka. Kun ga Allah yana nimmin ka sakamako ga ayyukan da aka yi a wajen. Abin da yake nuni akan alfarman Allah ya ce ga makamu Ibrahim yana nan a wajen. Kuma Ubangiji ya ce in za a yi sallah ma ta wajen za a yi sallah wa tafidu min maqami Ibrahim musalla. Sannan daga cikin alfarma na dakin kaba yanzu abun mamaki kun ga tsuntsu ko tsuntsaye ba sa iya wucewa ta saman dakin kaba sai dai su bi dama ko hagu ko su cewaya amma ba za su haura ta saman ba ba za su iya ba sannan yana daga cikin alfurma na wannan daki na kaba idan rashin lafiya ya samu tsuntsayen nan to magani gare su shine zai su cewa dakin kaba sai su warke sannan yana daga cikin alfurma da kaba take da shi garin Makka gaba ɗaya kana iya fassara haka yake da shi hatta dabbobi da aka sani waɗanda suna ƙwaran junansu a daji to in a cikin hurumi ne da ɗakin Allah nan yake nan ba sa iya cutar da junansu yanzu idan ka ɗauki a ce ka samu kura ka sa ta a cikin hurumin Makka ko tana jin yunwa idan ta tarar da tinkiya ba za ta kama tinkiyar nan a cikin hurumin Makka ba sai dai a wajen hurumin Makka ba za ta iya ba saboda alfarman ɗakin Allah yana daga cikin wato alfurma da wannan gari wannan daki yake da shi na Makka malamai suke cewa Ubangiji ya gaggauta fadin zai yi sakamako wanda yayi nufin keta alfurman garin sannan kuma daga cikin alfurman da Makka take da shi duk wanda ya zamo fitsararre ne jabberi sai ya nufi ya cutar da garin to Allah ba zai kyale shi ba zai halaka shi baya dadewa Allah zai kashe shi ya zamo kaman bai taba rayuwa ba yana daga cikin alfurma na wannan gari Ubangiji ta'ala ya ga dama a ɗakin na kaba sai Allah ya dauko hajarul aswad ya ajiye a gefen ɗakin daga cikin kusurowin sa shi ko hajarul aswad din nan dutse ne daga cikin duwatsu na gidan aljanna wato makka da madina suna da darajoji masu girma wanda duk duniya babu inda suke ga waɗannan darajoji sai makkan sai madina madina babban darajar da take da shi shine darajar da yafi komai shine wanda yafi kowa duniya da lahira annabi muhammadu yana kwance a garin to wannan babu darajar da ya kai wannan daraja daukaka sannan akwai sashin gidan aljanna da aka kawo yana nan a madina yana makwabtaka da gidan manzon Allah ma baina baiti wa minbari wa dutun min riyadul janna manzon Allah ya ce tsakanin inda yake tsayuwa yayi hutuba a sallar juma'a da gidansa kofar gidansa to sashin aljanna ne raudan aljanna aka kawo duniya ya tiya shi makwabtaka wannan babban alfurma ne babban daraja ne makka tana da irin nata daraja ga ɗakin da ainihin sa mala'iku ne suka gina shi ɗakin da kafin a halicci Adamu sai da aka gina shi sannan ɗakin da a jikin sa akwai dutsen da daga gidan aljanna aka kawo dutsen shine hajarul aswad manzo Allah yana cewa wanda ya dawafi sau bakwai a cikin dawafin nan ko bayan dawafin nan ya sumbanci hajarul aswad to wannan sumbanta da yayi wa dutsen hajarul aswad zai yi masa shaida ranar gobe kiyama garin makka yana da wani wato alfurma a nan ne fa aka shi yake dauke da multazam shi yake dauke da haɗin sannan zamzam da kuke ji ruwan zamzam a makka ake samu sannan duk ayyukan da ka sani na ibada da ya shafi aikin haji a ina ake yi a makka ake yi yanzu mutum zai je haji madina ziyara za ka je amma duk ayyukan da ake na haji kaf ana yi a makka ne da wajen makka kaɗan yana daga cikin alfurma da makka take da shi shine ɗakin nan da ka sani ɗakin kaba ubangiji ne ya yi umarni a gina shi kuma da ya tashi zai ba da umarni a sabanta gininsa daga baya sai ya ce annabinsa kalilinsa ibrahimu shi zai sabanta ginin ɗakin kaba mala'iku suka fara gina kaba adamu ya gina kaba sannan kuma wanda ya gina kaba bayan adamu annabi ibrahim ne don haka annabin Allah Ibrahimu shi ya gina wannan ɗaki lallai wannan ɗaki ya samu alfurma ya samu daraja kuma kun san ko lokacin da annabi Ibrahimu yake sabanta ginin ko kun san injiniyan ginin mala'ika Jibrilu ne wannan ma babban alfurma ne da ɗakin kaba ya samu ko kun san mai taimakawa maginin maginin shine Ibrahimu alayhi salam shi aka bashi umurnin ya sabanta ginin injiniya mai kula da ginin mala'ika Jibrilu to waye taimaka Ibrahim wajen mika masa kayan aiki domin kun san yanzu idan ka dauko mesin ya maka gini ai dole akwai yaron mesin wanda zai dauko bulo ya mika to wanda ya dinga mika Ibrahim kayan aiki bulo Ibrahim kuma ya jera bulo din shine annabi Isma'il alayhi salam to wannan fa duka kaba tana dauke da wannan darajoji dan haka jama'a Allah ya ga dama ya girmama wannan daki na kaba sannan kuma kamar yadda na faɗa a wajen ne za a ga gurbin kafan annabi Ibrahimu kana so ka ga gurbin kafan wani annabin Allah to ka je makka za ka ga gurbin kafan annabi Ibrahimu to jama'a darajojin nan da kaba take da shi malamai masana suka yi ta maganganu shin da kaba da makka kenan nake nufi da madina wani gari ne ya fi girma da daraja wasu suke cewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai sallah a garin ku sau dubu lazan da za a baka in a kaba kai idan kai sallah a kaba sau ɗaya kaman kai a garin ku ne sau dubu ɗari in kai a madina sau dubu wasu da suke ganin to ta nan fa garin makka ya fifici madina kuma ibadar da ake yi a makka a nan kaɗai ake yi duk duniya shine dawafi duk duniya ba inda za ka je ka kewa wani ɗaki da sunan ibada sai a makka to malamai suka yi ta kawo irin wannan abubuwa da ninkuwar lada daga ɗaya zuwa dubu ɗari da kuma ba inda ake kewaye ɗaki da sunan ibada Allah ne ya ce a yi sai makka suka yi ta kawo wannan abubuwa to ta nan sai aka ce makka gaba garin makka yake da garin madina amma sai wasu suke cewa to don haka ɗakin kaba ya fi ko ina daraja wasu ke cewa haka ne amma masallacin makka dakin kaba bai kai inda annabi muhammadu yake kwance ba yanzu makwancin manzon Allah masallacin makka ya fi masallacin madina daraja amma banda inda annabi yake kwance inda annabi yake kwance dakin sannan dakin ummul mu'minin aisha a wane kaba wane makka ai ba inda kai shi daraja kaba fa manzo Allah ya taba duba dakin kaba yace kina da daraja kina da girma amma zuciya na mutumin kirki mu'mini salihi ya fi ki daraja a wajen Allah haka manzo Allah ya faɗa annabi ya taba duba kaba yace kai kaba kina da girma kina da daraja amma darajar ki a wajen Allah bai kai darajan zuciya ko ran mu'mini salihi ba to dan haka lalle babu masallacin da yake masallacin kaba babu inda ake ibada a samu ninkuwar lada kaman kaba amma duk duniya babu inda gurbi da yake gurbin da annabi yake kwance daraja wannan ittifaki ne na malamai fi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina ubangiji yake cewa wanda ya shiga wannan gari na makka kana ya zamo aminan ya zamo amincece wato samun aminci ga wanda ya shiga makka addu'a ne na annabi ibrahim da ya gina dakin kaba a lokacin ba kowa a garin daga matarsa ku yangarsa hajara sai dan sai isma'il da ya gama gini sai addu'a yace rabbi al hada al balada amina ya Allah wannan gari ka mai da shi zama amincaccen gari to Allah ta'ala ya karbi addu'a ya amsa addu'a annabi ibrahim ya mai da garin amincacce wanda ya shiga ya zama amincacce domin yana daga cikin abin da Allah yake gorantawa kafiran quraishu Allah yake cewa kun zo kuna ta tsafi a garin da ainihi bawa na tsarkakeccen mutum ya gina kuma kun samu aminci ana ta karkashe mutane a ƙauyuka ku ba iya taba ku ba iya kawo muku hali ba ku san me yasa ma muku aminci ba yanzu ku ba ku sani ba a wala mai rau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi ba ku sani ba ba ku gani ana ta kama mutane ana yin dauke daya daya wa mutanen garuruwa da suke kewaye da ku nesa nesa yau akai wa gari kaza farmaki a mai da mutanen garin bayi amma ku an kasa kawo muku farmaki a kawo muku hari ko mutanen makka ai kuna cin alfurman wannan daki da yake garin ne shine dakin da bawa na ibrahim ya gina inji Allah wanda ya shiga makka wanda kallahu kana amina ya zamo amincece haka Allah ta'ala ya faɗa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila malamai suka fitar da hukunci jama'a idan mutum ya aikata laifi sai ya shiga makka shin za a kama shi a hukunta shi misali mutum ne yayi kisan kai ko yayi zina ko kuma yayi sata shin za a idan ya shiga makka za a iya kama shi a makka a yi masa hukunci to malamai suka fitar da hukunci kama haka imam abu hanifa Allah ya yarda da shi yace duk abin da mutum yayi a ko ina ko da ma a cikin garin makka yayi ko a wajen makka yayi to idan ya shiga makka to ba za a yi masa hukunci ba a cikin makka ba za ma a kama shi ba yanda za a yi masa misali mutum ne yayi kisan kai a wajen makka sai ya gudu ya shiga makka da aka bi shi za a kama shi za a yi masa hukunci na kisasi sai ya gudu sai ya shiga cikin harami ya je ya kuya bai ma kuya ba ana ganin sa gashi can kuma mutumin da ya shiga Allah ya ce ya zamo ya samu aminci ya aminta ya za a yi Abu Hanifa ya ce to abin da za a yi masa shine kada a kama shi a kyale shi amma sai ya zama ne in yana da kuɗi ya je sayan abinci kar a sayar masa idan yana buƙatar kyautar abinci kada a bashi in yana jin kishin ruwa kada a bashi idan ya shiga cikin kunci ƙarshe ya zai sai an tabbatar ya fita a cikin wannan gari cikin wannan wuri da yake da alfurma sai a kama shi a zartar masa da hukunci haka Abu Hanifa ya faɗa amma a wajen Imam Shafi'i ya ce idan mutum a cikin makka ya aikata wani abu da ya zama na sai an yi hukunci mutum ne yayi kisan kai a cikin makka mutum ne yayi zina a cikin makka mutum ne yayi sata a cikin makka a wajen Imam Shafi'i to za a kama shi a yi masa hukunci a cikin makka amma Shafi'i yake cewa amma idan a wajen makka mutum yayi kisan kai ko yayi zina ko yayi sata ko ya aikata wani abu dai wanda yake akwai hukunci Shafi'i yace ana iya kama shi amma ba za a zartar masa da hukuncin a cikin Makka ba sai dai a kai shi wajen Makka a je a yi masa hukunci to haka dai malamai malaman mu ulama'ul mazahidi suka fitar da wannan hukunci amma shi Abu Hanifa abin da yace ko da ma a cikin Makka mutun ya aikata laifin to za a kyale shi ba za a kama shi ba sai dai a fitar da wani sababi da zai kuntata shi da kansa ya fita ba tare da kama shi akai ba in ya fita daga inda aka ce nan ne iya hurmi na Makka to sai a yi masa hukunci amma Shafi'i yace a in dai a Makka yayi ana iya kama shi a yi masa hukunci tunda a Makka yayi amma in a wajen Makka yayi na ma ana iya kama shi amma ba za a yi masa hukuncin a Makka ba ma'ana ba za a yi masa hukunci cikin waje mai alfurman nan ba sai dai a yi masa hukunci a wajen wato inda alfurman nan yake inda Makka ta bada alfurma ma wajen to jama'a wannan fa haka dakin nan yake da daraja a man dakalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila ubangiji madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki ya wajabtawa mutane su je su yi haji ma'ana haji su ziyarci dakin nan mai daraja na Kaaba wanda Allah ya bashi wannan alfurma da muka yi ta ambatawa na tabbata kuna biye da ni kun ji alfurmomi da Makka take da shi mun karanta farkon daki kenan da aka fara sanya a bayan kasa ayi ibada ko a kalla ya zama shine alqibla domin bautawa Allah mun karanta farkon daki kenan da Ubangiji madaukakin sarki ya ga daman mala'iku su fara ginawa a sararin duniya mun karanta wanda ya gina dakin Kaaba ya sabanta shi bayan mala'iku Adamu na biyu fa an ce Ibrahimu kuma lokacin Ibrahimu yana gini mai taimaka masa annabin Allah Isma'ilu injiniya mai kula da gini mala'ika Jibrilu sannan Makka take dauke da Hajarul Aswad dutse na gidan aljanna da aka kawo aka manna a cikin dakin Kaaba sannan Makka take dauke da Habib take dauke da Zamzam take dauke da maqami Ibrahim take dauke da Shadurwan tana da darajoji dewa don haka sai Allah ya ce to ya wajabtawa mutane su je su ziyarci wannan daki wanda yake da waɗannan alfurmobi da ba dakin da yake da shi shine dakin Kaaba ma'ana a je a hajjanci dakin Allah walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabilan amma ga wanda ya samu iko aikin haji sai wanda ya samu iko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi fassaran iko da Allah ya faɗa a wannan waje annabi yace wanda Allah ya azurta shi da samun guduri da abun hawa kamar yadda hakimu ya rawaita idan Allah ta'ala ya sa kana da kuɗi na ticket kuɗin masauki kana da kuɗin cin abinci kana da kuɗin da zaka bar wa iyalanka ka je ka dawo ba tare da ka sa su cikin kunci ba baka taba zuwa haji ba to wajibi ne ka je kai aikin haji domin manzo Allah ya ce guzuri da abun hawa shine ya zama na istita'a a hadisin hakim malamai da suka zo suna maganganu suka ce shine wajibi ne ga mutumin da zai je haji kafin wajibcin ya hau kansa ya zama na ya bar wa iyalansa abin da za su ci har ya je ya dawo kuma shi yana wadace in ya je ba zai dinga roko ba ma'ana guzurin da za a baka ya ishe ka ga mota ga jirgi ga gida ga duk dai kana da wani abubuwa ka mallake su sannan abu tukun abu ma na farko awwalan ya zama kana da lafiya istita'a yana daga cikin mutum ya zama mai lafiya mutumin da bai da lafiya ba a wajabta masa zuwa haji ba ko bai taɓa zuwa ba ko da yana da kuɗi yana da guzurin ya samu yanda zai biya guzuri yanda zai rike guzuri ya biya kuɗin abun hawa amma in baka da lafiya haji baya kanka sai ka biya wani ya je ya yi maka ya inganta amma da sharadi wanda za ka biya wa ya zama na shifa ya taɓa yi domin mutumin da bai taɓa yi ba to ba zai yi wa wani ba sharadi ne na a yi wa mutum aikin haji to wanda za a yi wa ya zama na wanda zai masa nan dama ya taɓa saukewa ya yi wa kansa to sannan kuma sai ya yi masa wannan aya ita ce aya na farko da Ubangiji ya yi magana a kan wajabci na aikin haji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara wanda duk ya kafirce ya ki bin umurnin Allah fa inna Allah ganiyun anil alamina Allah mawadaci ne akan dukkan al'alamina aljanu da mutane da mala'iku bautan da suke yi wa Allah Allah ya wadatu ko ba su yi ba ma'ana ba ka ji aikin haji ba Allah ya wajauta maka ya ce ka je kana da hali da zaka je ka je kai ibada ka bauta wa Allah sai kake to ka sani ba ma kai ba da aljanu da mutane da mala'iku Allah ya wadatu ga bautan su in ma sun yi bautan da Allah ya ce a bauta masa ba koyin an yi masa bautan zai karu da wani abu bane da bautan da ake masa a'a da duk aljanu da mutane da mala'iku in ba su bauta Allah ba za su rike Allah da wani abu ba dan haka kai da baka je haji ba aka ce ka je aikin haji kana da wadatar da zaka je kai haji ka ki zuwa to ka sani cewa Allah ya wadatu ga ibadar da zaka je kai masa na haji in baka je ba amma in ka je Allah yana madalla da zuwan da kai Allah yana farin ciki da zuwan da kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka saukar da wannan aya manzo Allah ya tara sahabbai yayi musu huduba yace ya ku mutane ubangiji ya wajabta aikin haji ya sauko da aya dan haka ku je ku yi aikin haji da annabi ya faɗi haka sai aka yi shiru sai wani sahabi ya tambayi manzon Allah yace kowane shekara ne za a je a yi aikin hajin da Allah ya wajabta annabi sai bai ba sahabin amsa ba sai ya shiru sahabin sai sake tambaya yace ya rasulullahi kowane shekara ne za a je a yi aikin hajin nan da aka saukar da aya da Allah yake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabilan wa man kafara fa inna allaha ganiyyun 'anil alamina shi kowane shekara sai an je an yi aikin haji sunan wanda ya tambayan Huzafa annabi ya shiru har sau uku Huzafa yana wannan tambaya da ya faɗi na uku ya ce a fi kulli amin ya rasulallah sai annabi ya ce lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum annabi ya ce kaga kai Huzafa na ce muku Allah ya wajabta aikin haji kana ta tambaya na har sau uku shin kowane shekara ne kaza abin da yasa ban amsa maka ba annabi yake gaya masa yace da na ce eh kowane shekara da shi kenan ya zama wajibi aikin haji dole ne kowane shekara kuma da ba za ku iya ba duk wadatanku akwai waɗanda ba za su iya ba kai ko a garin Makka kake akwai shekarar da ba za ka iya zuwa kai aikin haji ba balle mutumin da yake nesa da Makka to wannan aya ita ta yi magana akan magana aikin haji wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil alamina wanda ya kafirce bai bi umarnin Allah ba Allah ya wadatu daga dukkan ma ayyukan mutane gaba daya Allah ya azurta mu da zuwa aikin haji zama wanda bai je haji bai je aikin haji inda yana da iko yana da dama ga lafiya ga guzuri kai kokari ka je aikin haji in ma kyauta aka baka karka sayar ai ka samu dama ka je kai aikin haji in ka samu wanda zai biya maka ya dan baka guzuri ka tafi ka je kai ala ayi halin in dai mutun ya samu daman zuwa haji ya je haji duk wanda yake da daman zuwa haji ya je haji domin aikin haji annabi ya ce idan Allah ya karbi haji babu sakamakon da Allah zai biya sai da gidan aljanna to saboda haka a ce ga aiki za ka yi sakamakon gidan aljanna ne ai gara mutum ya kokarta ya je Allah ya ba mu aljanna
innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيئنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدوكاكين سركي يانا تيوا سني وطنن ده سكا يكافر تي سكا كافر تيوا الله سكا كسن تي تي كن دوه قاسن اللغة العرب تي الكفر أنا نفن دوهوني mutumin da ya kafirce wa Allah ya zama yana cikin duhu ya kasance cikin duhu wadanda suka yi kafirci innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum dukiyoyinsu wala auladuhum koko yayayensu lan tughniya anhum min Allah shay'a ba za su wadatar da su a wajen Allah da wani abu su hana Allah yayi musu azaba ba saboda kashircin da suka yi ayar kaman yanda malaman tafsiri suke cewa ta sauka ne akan wani abu da ya faru a Madina Yahudu banu Qurayza da Yahudu banu Nudayr ko kace bani Qurayza da bani Nudayr ko banu Qurayza ko banu Nudayr duka ɗaya ne shugabannin su lokacin da Annabi ya koma Madina sai suka ga Allah yana tabawa Annabi gagarumar nasara musulunci yana ta habaka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta samun nasarori to sai abun yayi musu ciwo sai suka yi tunanin su fara hada kan kudi wannan ya kawo kudi su har hada kudi duk inda bai Yahuda yake kawo wani abu in suka tara kudin nan sai su yi babban gayya su gayyaci sojoji duk wani bai Yahude har ma da duk wani makiyin Annabi duk inda yake su dauki dawainiyan wani irin gagarumin yaki da za a yi a yaki manzon Allah su ga sun kawo da shi sun shafe addininsa a doron kasa to shine Allah yake cewa Yahudu bani Qurayza da Yahudu bani Nudayr da ma banu Qaynuqa da duk wani bai Yahude da duk wani makiyin Annabi a Madina wannan dukiya da suke ta tarawa domin wai su ga sun rusa addini sun ga bayan Annabi Allah ya ce ba zai musu amfanin wani abu ba wasu daga cikin ulama'u tafasiri suka ce haka ma ayat tana kuma magana akan kafirai na larabawa mushrikan larabawa an ce shi Abu Jahl dama a makiya Annabi to shi ma nan ba ɗaya ne kuma mutum ne shi Abu Jahl mai alfahari da yawan dukiya da kuma manyan ƴaƴa da haka ma Abu Sufyan kafin ya musulunta shi ma yana ga ai shi babban dan kasuwa ne akwai kuɗi a hannunsa kuma yana da ƴaƴa manya-manya saboda haka a lokacin su ma mutanen Makka suka yi tunanin haɗakan kuɗi yadda za su shirya su gayyaci sojoji daga ko ina makiya Annabi da musulunci a kau da manzon Allah a shafe musulunci sai Allah ta'ala yake cewa duk dukiyar da suke tarawa ba zai wadatar da su a wajen Allah da wani abu ba Allah ba zai ba su nasara akan Annabi Muhammadu koko su rusa musulunci ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun an ce bayan da aka yi yakin badar domin Annabi da yayi yakin badar ya taba kowane gida a Makka duk wani gida da yake Makka to babu gidan da abin bai taba shi ba saboda haka makoki a Makka bayan Badar kusan kowane gida suna zaman makoki ne Annabi ya rade manyan garin da dama 70 ya kashe ya dauro 70 ya tafi da su Madina a hannu sun zama fursunonin yaki kamammun yaki abinda na fade shi daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin ladan wannan ne kuskure Allah ya ce mini سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله